Allalibo sashin Hausa ne na muryar Amurka akan mitoci 1622 da kuma 25. Abin nan ya mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Baya ga haka muna nan kodayaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci na ranar 14 ga watan Yulin shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ali Mustafa Sokoto muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 11 na safe kenan a nan Washington DC. Bari mu fara da kanin labaran duniya.
To Malam Mahmud da kungiyar haƙƙin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty tana zargin hukumomin ƙasar Kamaru da cewa suna amfani da yaƙi da Boko Haram amma suna cin mutuncin mutanen wannan ƙasar tasu. Wani mutum dan kungiyar Al-Shabab kuma da yan sanda suka kama suka tsare a can ƙasar Kenya ya kwaci bindigar ɗaya daga cikin su, ya karkashe yan sanda da dama. Sannan shugaban Syria ya ce Russia bata taba neman ya sauka daga kujerar shi ta mulki ba.
To a Najeriya kuwa wata kotun tarayya ce ta soke ƙarin kuɗin wutar lantarki da hukumar da ke samar da wutar ta yi a farkon shekarar nan.
A hukuncin da wannan alkali Justice Muhammad Idris ya zartar dai, ya bayyana cewa hukumar samar da wutar lantarki ta ƙasa ta karya sashe na 31 da 32 da kuma 76 da ya kafa hukumar.
A can ƙasar Ghana kuwa takaddama ake yi dangane da matsalar ƙarancin wutar lantarki da ta fara addaba ƙasar, inda yayin da shugaba John Dramani ke danganta lamarin da rikicin Niger Delta da ke hana Najeriya baiwa ƙasar gas. Masu fashin baki na cewa ba a nan gizo ke sakar ba, za ku ji ƙarin bayani. Sannan baya ga haka Jummai Ali za ta zo da shirinta na Seban Guwa Tsage, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
To jama'a, muna fatan kuna nan kallon kamar yadda muke a nan Washington. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi hukumomin ƙasar Kamaru da cewa suna gallazawa mutane da dama da sunan yaƙi da kungiyar Boko Haram, ciki har da yi musu kisan gilla ko ganawa wasu azaba da kuma kama wasu barkatai ana tsare su. Kungiyar ta yi zargin cewa kusan kowane wata hukumomin Kamaru sukan tsare mutane sun fi 1,000 a cikin abin da ta kira halin rashin imani, inda kuma da yawan mutanen suka mutu ko dai saboda yunwa ko don cututtukan da ke kama su ko kuma azabar da ake gana musu, musamman ma a gidajen yaren da ke garin Marwa a can arewacin Kamaru din. Daraktan kungiyar Amnesty mai kular mata da kasashen Afirka ta Yamma, Aliyun Tini, ya ce hukumomin na Kamaru suna bisa hanya kama a wajen kokarin yaki da Boko Haram, to sai dai kuma suna amfani da wannan dalilin suna cin mutuncin jama'a ta hanyoyi da dama wanda suka hada har da sa mutane suna salwantar rashin dalili. To sai dai kuma su hukumomin na Kamaru sun yi Allahwa dai kuma sun musanta wannan zargi da ke cikin rahoton da ya fito yau Alhamis, inda wani kakakin rundunar sojan kasar wato kanar Didier Bajak ya ce sojan Kamaru suna da cikakken horaswa da aka basu kuma ba sa zartar da mutane. Haka zalika shi ma kakakin gwamnati Isa Shiroma cewa ke rahoton yana da san rai a cikinsa, har yake mamakin abin da ya hana wa Amnesty magana lokacin da Boko Haram ta hallaka mutanen Kamaru sun fi 2,000 a yaƙin da take yi da su. Wani mutum ɗan ƙungiyar Al-Shabab da ake zargin shi da ta'addanci ko maharike tsare a hannun 'yan sandan ƙasar Kenya ya samu sa'ar kwace bindigar ɗaya daga cikin waɗannan 'yan sandan da ke tsare da shi. Ya bindige 4 daga cikinsu har lahira, sannan ya kama wasu fursunoni da dama yana garkuwa da su. Yanzu haka 'yan sanda a Kananfiguria na can suna ƙoƙarin warware wannan takaddama domin su kwato fursunoni ɗin, a cewar babban sufetin 'yan sanda Joseph Boynet, wanda ya ƙara da cewa mutumin ya so ya arce kam bayan da ya gama harbe 'yan sandan. To amma kuma wasu 'yan sanda da aka turo a wurin suka zo sai suka toshe mishi hanyar gudu. Shi dai wannan mutumin ana zarginsa da cewa shi ne yakan samo wa ƙungiyoyin ta'addanci na Al-Shabab da Al-Qaida mutanen da ke musu yaƙi, wanda ke fitowa daga Somalia da ke makwataka da ita Kenyar. Al-Shabab dai ta jima tana ɗaukar nauyin har-harin da aka daɗe ana kaiwa a sassan ƙasar Kenya daban-daban, abinda ta ce tana yi domin maida martani ga ƙasar Kenya wacce ta aika sojanta suna faɗa da su a cikin Somalia ɗin. To muna ba ku labaran duniya daga Washington. Shi Shugaban kasar Syria Bashar al-Assad ya ce gwamnatin Rasha ba ta taba ko a rana ɗaya ban ta neme shi ya sauka daga kankara ga sata mulki. Yana wannan kalami ne lokacin da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yake kama hanya zuwa Moscow domin ya halarci wani taron kolin da makasudinsa shine a sake zama a nazarci hanyoyin neman ita Syria din zaman lafiya. A wata hira da yi da tashar talabijin ta NBC, shugaban na kasar Sham yake cewa ministan harkokin wajen Rasha Lavrov ko kuma shugaban Rasha kanta Vladimir Putin ba ɗayansu da ya taɓa neman shi da cewa wai aje mulki duk ko da rahotannin da ake bayarwa masu cewa wai ana wani shiri tsakanin ita Rasha da Amurka na ƙarfafa mishi ɗin ya sauka. Ya ce mutanen Siriya ne kawai suke da bakin magana a kan wanda ya kamata ya zama shugabansu. Rahotanni sun ce sakatare Kerry, wanda a yau ake sa ran zai isa can birnin na Moscow, zai zanta ne da kusoshin gwamnatin ta Rasha a kan hanyar kawo ƙarshen yakin basasar da ake yi a can Sham ɗin, da kuma watakila ma ƙulla wata yarjejeniyar soja tsakanin su ƙasashen guda biyu domin a yaƙi ƙungiyar ISIS a can ƙasar ta Sham. Kakakin babbar majalisar dokokin tarayyar Turai Martin Schulz ya ce cikin mutanen da sabuwar Prime Minister Birtaniya Theresa May ta zabo su zama mata ministoci, abinda ya bayyana da cewa mutane ne waɗanda zabansu ba zai haifo kanta ita Ingila din ba da mai ido ba. A jiya Laraba ne ita May din ta dare kan kujerar zama sabuwar Prime Minister, kuma ba ta bata lokaci ba wajen fara neman mutanen da za ta yi aiki da su musamman jan aikin da na fito da Ingila daga cikin tarayyar Turai. Mr. Schulz ya ce mutanen da aka zabo din kamar mutane ne kawai da za su taimaka wa Ingila wajen cimma manufofinta na cikin gida, amma ba wai ɗaukaka kimarta irin duniya ba. Daga cikin mutanen da sabuwar Prime Minister din ta zabo akwai har da fitaccen ɗan siyasan nan wanda kowa ya san shi a Ingila, wato wanda kuma shi ne magajin garin birnin London Boris Johnson, wanda shi ne zai zame sabon ministan harkokin wajen Birtaniya din.
Aliyu Mustapha Sokoto kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To zamu fara rahotannin namu ne daga Najeriya, inda wata kotu a jihar Lagos ta yanke hukuncin soke ƙarin kuɗin wutar lantarki da hukumar da ke samar da wutar ta yi a baya, bayan da kotun ta ce ƙarin ya saba wa dokar da ta kafa ita wannan hukuma. Daga Lagos ga wakilin muryar Amurka Babangida Jibril da ƙarin bayani.
A hukuncin da wannan alkali Justice Muhammad Idris ya zartar dai, ya bayyana cewa hukumar samar da wutar lantarki ta ƙasa ta karya sashe na 31 da 32 da kuma 76 da ya kafa hukumar, inda ta yi gaban kanta wajen ƙarin farashin wutar lantarki ba tare da gudanar da tuntuɓa kamar da doka ta buƙaci ta yi ba, domin jin matakin da hukumar ta wutar lantarki za ta ɗauka game da wannan hukunci dai. Kakakin hukumar Dr. Usman Arabi ya damun ta wayar tarho cewa ba su ga wannan hukunci da kotun ta zartar ba, don haka ba za su iya baida martani a kai ba. Ƙarin farashin wutar lantarki dai a Najeriya ya jawo kace na ce tsakanin ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa da kuma hukumar samar da wutar lantarki ta ƙasa. Comrade Yunusa Tanimu na ƙungiyar ƙwadago ta TUC ya shaida mun cewa suna adawa ne da ƙarin farashin wutar lantarki, domin kuwa ƙarin ya saba wa doka, kuma ƙarin wahala ne daga cikin wahalhalun da talakan Najeriya ke fuskanta a halin yanzu.
In an ce a ƙara kuɗin wuta, to a ƙara ma jama'a wuta, talakan Najeriya ya samu wuta kafin a ƙara mishi kuɗin wuta.
Wannan hukunci da alƙalin kotun Lagos ya zartar dai ya zo ne a daidai lokacin da Majalisar Wakilai ta ƙasar ke muhawara akan batun ƙarin farashin wutar lantarki da aka ce hukumar wutar lantarki ta ƙasa na shirin ƙara yi a wannan shekara da muke ciki. A ƙudurin da wani ɗan Majalisar Wakilai Honorable Aliyu Madakin Kira ya shigar, Majalisar Wakilan ta Tarayyar Najeriya ita ma ta buƙaci hukumar samar da wutar lantarki ta dakatar da wannan aniyar nata na ƙara farashin albarkatun wutar lantarkin a ƙasa. To kuwa 'yan Najeriya suka ji da wannan hukunci da kotun ta zartar?
Wutan ma da muke samu ba kamar yadda ake samun ta ba lokacin da aka zaɓi shugaban ƙasa, inda lokacin ana kawo wuta sosai, amma yanzu wutan ya kasance sai ƙarshen wata ake kawo ta, kuma kuɗin da ake biya na wutan yanzu ya kasance double ake yi. In kana biyan 2,000 za a rubuta maka 4,000 kuma sai ka biya. Haka wannan hukuncin da kotu ta yanke ya yi daidai kuma gaskiya mun jaɗin shi mataka.
Farkon hawan wa General Muhammadu Buhari da alamun kamar an samu ci gaba, amma daga bayan abin ya ƙara tabarbarewa. Yanzu sai kai awoyi kana zaune ba wutan, masu kamfanoni ba su samu isasshen wuta. Su wanda kuma suka sai wurin nan su suke cin amfanin abin. Sannan kuma a zo a matsa maka ka biya kuɗin wuta duk da baka samun wutan.
Babin Jibrin murai Amurka daga Lagos.
To a yanzu dai muna kan batun na wutan lantarki ne, amma wannan karan a can kasar Ghana, inda shugaban kasar John Dramani Mahama ke danganta matsalar karancin wutar lantarki da ake fuskanta a wasu sassan kasar da rashin isasshen gas da Najeriya ba ta baiwa kasar ta Ghana saboda rikicin masu wuta da kayar baya a yankin Niger Delta. Masu fashin baki akan al'amura ne da kullum a Ghana sun ce ba haka lamarin yake ba, inda suka ƙara da cewa akwai wata matsala ta daban, kamar yadda za ku ji daga bakin Malam Imran Abubakar a hirarsu da Baba Yakubu Makeri. Amma dai ya fara ne da magana kan halin da ake ciki na matsalar karancin wutar lantarki.
To alala ika kasar Ghana tana cikin matsala kwarai da gaske, wato na rashin samun isasshiyar iska gas don a bawa wato injinan da ke ba wato ba da wutar lantarki a kasar Ghana. Wato wannan abu da ke faruwa a Najeriya ya haifar da matsaloli da yawa, amma alala ika abinda ke faruwa na gaskiya wato ya sanya wato kasar Najeriya ta yanke ba wa Ghana wato iskar makamashin iskar gas, shine wato akwai dimbin bashi wato na miliyoyi dololi da ainihin ita kasar Najeriya ke bin Ghana ba ta iya biya waɗannan basu suka ba. Ina ɗaya daga cikin manyan dalilai da wato kasar Najeriya ta katse ba wa Ghana wato iskar abin nan makamashi na iskar gas. Wannan shine tabbataccen abin da ake faruwa a halin yanzu.
To amma kuma shugaba John Dramani Mahama ne ya ce rikicin Niger Delta shi ne haddasa karancin wutar lantarkin.
Maganar yan Niger Delta wato yan tikifin Niger Delta shakka babu yana ɗaya daga cikin manyan dalilan da ya haifar da matsaloli na rashin samun isasshiyar wato makamashin iskar gas kamar yadda ainihin shugaban Ghana ya faɗa. Amma kamar da nake faɗa maka, ya batun bashi dimbin bashi ne shine ainihin babbar matsala. Ko da yake a Najeriya din ma ba ta samun isasshiyar wato man fetur da kuma makamashin gas, amma dai abinda da ya fito karara a hukumance wato officially kenan, wannan shine dalilin da ya sanya Ghana ba ta samun isasshiyar wato makamashin iskar gas. Duk da cewa dai Avengers din nan ko kuma yan tikifin Janta Janta su ma suna nasu matsalolin.
Imran Abubakar kenan daga Ghana. To yanzu kuma sai kasar Burtaniya, inda yanzu haka sabon Prime Minister Theresa May ke ci gaba da kokarin kafa gwamnati bayan da ta karbi ragaman mulkin kasar daga hannun David Cameron a jiya. Mustapha Sallau Jibiya, wani mazaunin birnin London ne, ya kuma yi mana ƙarin bayani kan irin kalubalen da ke gaban sabon Prime Minister, amma ya fara ne da bada takaitaccen tarihinta.
Ita dai Theresa May ta an haife ta ne a ƙauyen Sussex da ke kudu maso gabacin Ingila, kuma ta girma a Oxfordshire. An haife ta a shekara 1956, ta kuma yi karatu a jami'ar Oxford ne, inda ta karanta na ƙasa. A 1977 ta zama 'yar majalisar dokoki, amma kafin nan ta yi aiki a bankin Ingila. Ta kuma kasance sakatarin a cikin gida a shekara ta 2010.
To amma naka tunanin kana ga kaman waɗanne irin kalubale ne ke gaban ita sabuwar Prime Minister?
To akwai tabarbarewa tattalin arzikin ƙasa wanda ya ja fan ya hwada ƙasa bayan da 'yan ƙasar suka zaɓi fita daga tarayyar Turai a sa'o'i bayan da aka bayyana sakamakon zaɓe, shi fan ya yi ƙasa. Sannan kuma su kamfanonin da ke a nan ƙasar Ingila da za su masu kamfanoni da ga kasashen tarayyar Turai a nan ƙasar Ingila sun ce za su tattara nasu su koma a can kasashen nasu. Sannan kuma akwai matsala ta kan mutane ya rabu, domin wasu sun yi nadama yadda suka ga cewa sun zaben bai kasance ya biya masu bukata ba.
Mustapha Sallauji bai kenan wani mazaunin birnin London. Tun zago gwa nan a birnin Washington DC kenan na cewa 11 na safe ne da kwata yanzu kuma ga Jimmy Ali da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau filin sai bango ya tsage ya gayyato Alhaji Alkasim Abdulkadir, jami'in hulɗa da jama'a na asusun da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa domin tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya tilastawa barin gidajensu. To da yake an ce masu yi magana suka ce mai ɗaki shi ne san inda ruwa ke masa yoyo, a saboda haka muka garzaya sansanin 'yan gudun hijiran Kucigoro da ke bayan garin Abuja domin su yi wa Alhaji Abdulkasim Abdulkadir tambaya. A saboda haka ga mai tambaya na farko.
Sunana Kafule Elawal daga Goza Local Government Borno State Kirawa. Tambaya ta ga wannan jami'in shi ne cewa daga ina ne ake kiran mu kuma wani irin taimako ne mun za a mana inda muka shiga da.
To ka gama tambaya ko kana da wata?
Eh, tambaya na kenan shi ne wannan.
To bari ya baka ansa. Alhaji Alkasim gare ka.
Game da irin taimako da za mu iya ba ku shi ne na ɗaya, gine-ginen ku wanda aka rusa dangane da yakin da aka yi, dangane da mata guri da 'yan Boko Haram suka yi, shi ne cewa nan da lokaci kaɗan za a zo nan garin Goza a ba da kayan gini a yi gini. Kamar ala misali garin Dikwa yanzu an kai tallafin gini garin Dikwa, ana nan yanzu ana gyara gidajen da aka ɓata. Kuma 'yan Goza nan da lokaci kaɗan Allah ya yarda za a zo a gyara muku gidajenku da aka rusa.
Allah ya ba da ikon yi. To ba mutum na gaba ya yi tambaya.
Amin.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Muhammad Dauda daga Borno State Goza Local Government Goshe.
To
tambaya na akan batun yanayin yaran mu da suke garin nan ne, kamar yaran mu da muke a yayafa yara kanana wannan, ba su da makaranta, ba su da komai wannan. Ba mu ga yanda gwamnati ta tanadar mana bane shi yasa muka ce bari mu yi tambaya kan wannan.
To kana da wata tambayar? To Alhaji Alkasim, wace tanadi kuka yi ma wa'annan yara da aka haifa a sansanonin 'yan gudun hijira ko kuma sansanonin waɗanda 'yan Boko Haram suka koro?
To yanda Malam Muhammadu yanda tambayarsa ta fito shi ne cewa lallai wannan tallafi da muke ba masu gudun hijira ba mu kaɗai bane ke wannan aiki, akwai ƙungiyoyi da yawa kamar ƙungiyar da ake cewa UNICEF, kamar ta gwamnatin Borno State, kamar ƙungiyar da ake cewa UNFPA. Duka wayannan ƙungiyan tare muke aiki da su mu ga yadda za mu iya ba ma 'yan gudun hijira wannan tallafin. Lallai kan yara suna cikin wani irin mugun hali, kamar halin ma yin abinci ma yanda tabbayyana kwanakin nan a garin Bama. Saboda haka abinda zan iya jewa shi ne game da makarantu. Gaskiya zai ɗan jima kamin a ƙara jigina makarantun a wurare kamar Goza, don cewa har yanzu abubuwa ba su gama daidaituwa ba a wuraren. Don kamar sojoji har yanzu suna tsoro cewa 'yan Boko Haram suna iya dawowa, ko kuma waɗanda suke gudu wanda ake koransu suna iya gudowa wuraren suka kashe mutane kuma a saka su cikin wani hali. Saboda haka ba a gama shirin maganan makarantu ba ko a gurare kamar Goza, amma dai a Maiduguri ana nan ana kokarin a ƙara jigina makarantu a wayansu kauyuka kaman Auno kusa da Maiduguri su ma ana kokarin a ƙara gina musu makarantu.
Ina zuwa Alhaji Alkasim, ban tare numfashin ka ba, ina ganin Malam Muhammadu abin da yake nufi kafin har a samu dama a je a gina makarantu a waɗannan garuruwa da ka faɗi. A nan sansanonin 'yan gudun hijira ɗin ba ku yi wani tanadi na ganin yadda ko za a koyar da yaran nan kafin su koma garuruwansu ba?
To akwai wani tallafin gwamnati wanda ake cewa Safe Schools Initiative. Ita ne aka ba daman cewa su kikkiro yadda za a yi a koyar da wa yara karatu. Amma har yanzu Allah bai ba su ikon tanadin abin da za a yi ba tukunna. Amma ana nan ana aiki a kai.
Da aka iya ba mu kiyasin lokacin da za su fara kafin a mutanen su koma garuruwansu?
Shugaban kasa da Jawar Muhammadu Buhari yana nan ya kafa wani kwamiti wanda ake cewa Presidential Committee on Northeast Initiative. Wannan ita kwamiti da aka kafa aikinta ne ta zo da yanda za a yi aikin nan na makarantu. A kalla dai nan da wata daya ko wata ba zai wuce wata biyu ba za su zo da yanda za a yi a gina makarantun garukan nan da suka ɓace.
To Alhaji Alkasim, har yanzu dai baka fahimci tambayata ba. Tambayar ita ce yanda ya faɗi din nan akwai yara a waɗannan sansanonin 'yan gudun hijira. To a sansanonin 'yan gudun hijiran nan shine yake tambayan cewa akwai wani tanadi da aka yi na fara koya ma yaran nan su rika zuwa makarantu kafin su koma garuruwansu? Tambayar shi kenan.
Ina suke a yanzu nan da muke magana da su, a ina suke?
Suna wani sansani ne da ke Abuja.
Ko suna cikin Abuja ne na dauka ko suna Borno State ne?
A'a, ba sa Borno State, suna sansani ɗin gudun hijira ne a nan, ana ce mishi sansanin Kokuci Gore ne a nan Abuja.
To na gani gaskiya al'amarin shi ne cewa abin zai yi wuya don ita gwamnatin tarayya ta fi kulawa da waɗanda suke Borno State ko Adamawa ko Yobe State. Waɗanda suka yi gudun hijira suka zo Abuja, yawancinsu gwamnatin tarayya ba ta san da su ba don ba su rijistan 'yan gudun hijira. Maganan gaskiya kenan.
To kafin a san da su sai sun je sun yi rajista kenan?
Sai sun je sun yi rajista. Sai sun je an san da su cewa mu 'yan gudun hijira ne daga Borno State ko kuma daga Adamawa State ko kuma daga Yobe State, kuma muna wannan garin, muna nan birnin tarayya Abuja.
To Malam Muhammadu, ku ba mutum na gaba. Wa alaikum salam. To ci gaba, muna jin ka, ka bayyana sunanka da tambaya ko?
Okay, so sunana Abubakar Ali daga Borno State mai digirin goshe.
To me ya tambayar ka?
To tambaya na anti, kamar mun koma gida mun saba da ba mu da wani aiki daga aikin noma ko na kenan da sauransu shine. To shine Allah ya sa mun samu dama mun koma gida din, wani shirye-shirye ne muke muna kokarin sa.
To Malam Abubakar, ka gama tambaya ko kana da wata? To Alhaji Alkasim, gare ka, wani tanadi aka musu in sun koma don noma?
To Malam Abubakar, na gode kwarai da wannan tambayan. Shi dama yawancin 'yan Borno State manoma ne, saboda haka akwai tanadin da muka kawo cewa idan mutane suka yi kokari suka koma, abin farko da za a fara yi shi ne cewa za a zagaya gonakinsu. Don muna da rahoto cewa 'yan Boko Haram da su lokacin da suke guduwa sun sa bama-bamai a cikin gonakinsu. So that domin idan mutane suka dawo abin ya halaka su. Saboda haka sojoji, za mu fara kai sojoji su cire bama-baman da aka shuka a guraren nan. Bancin haka idan aka gama haka, sai kuma mu ba da tallafin gona, tallafin amfanin gona kaman taki, kaman irin ta zamani. Saboda a shuka, saboda a samu aikin yi. Wannan makon da ya wuce mun ba da irin wannan tallafin a Yobe State a garin Bunin Yadi. Idan kuka tambaya za ku ji lallai kan cewa mun je garin Bunin Yadi mun ba da wannan tallafin, mun ba da irin ta zamani, mun kuma ba da taki dan a samu a koma gona domin noma ita ce tushen arziki.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu Alhaji Alkasim Abdulkadir jami'in hulɗa da jama'a na asusun tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya tilastawa barin gidajensu zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na Sebangu ya tsage. Muna godewa Malam Cakulan Lawal da wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina da suka taimaka aka ɗauki wannan shiri akan faife. A halin yanzu kuwa Jimai Alice ke fatar a huta lafiya.
Yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon na farko na cewa Allah ya sa ziyaran aiki da sabon shugaban kungiyar ECOWAS ya kai a jamhuriyar Niger ta amfani al'ummar Niger baki ɗaya daga Adiza matar mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. Sakon na gaba na cewa jama'a jihar Zamfara ku ba wannan runduna haɗin kai don samun nasara akan barayin shanu da kisan jama'a da fatan sojojin za su yi aikin su yadda ya kamata daga Sadi Saidu Daura. Wannan sako daga Bala Muhammad Damban da Prince Ya'u Adam Bulkacuwa suka ce salamu alaikum VOA muna yi wa sabon Prime Minister Burtaniya Theresa May fatan alkhairi da fatan za ta kawo ci gaba ga al'umman Burtaniya. Wannan sako na cewa assalamu alaikum muna kira ga sabon Prime Minister Burtaniya Theresa May ta yi taka tsantsan da sauye-sauye da canje-canje wajen nadin ministoci da sauran mukamai domin kada a yi kisu da kwarkwata wajen gudanar da mulki. Daga Usaina matar Alhaji Umar Forever da kuma yana matan Garba Sabiola Gashuwa. Wannan sako na cewa assalamu alaikum VOA muna kira ga gwamnatin jihar Katsina ya kamata ku kawo ƙarshen koran ma'aikata da basu ji basu gani ba a ƙaramar hukumar Zango sakamakon tantance ma'aikatan da basu zuwa wurin aiki. Daga Safiyanu Gumal Zangon Daura. Sai kuma sakon Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau suka ce assalamu alaikum VOA Hausa muna kira ga matasan Hausawa waɗanda suka bullo da wata hanyar sabon salo ta amfani da sunkuyawa da mika hannayensu gaba kamar yadda ɗimbin hotunan suke yawatawa a shafin Facebook da WhatsApp da Instagram da su daina. Sako na ƙarshe na cewa muna jinjina wa sanatan mu na Daura Zone Mustapha Bukar game da fitar da jama'a da suke tsare a gidan yari ta hanyar biya musu tara ko bashi da ake bin su. Daga Fatima Sadi Saidu Daura.
Tanzu kuma ga Aliyu ya dawo da labarai a takaice.
To Mahmud bari mu yi labarin siyasa Amurka a cikin labarai a takaice. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican na Amurka Donald Trump ya yi kusa ya bayyana mutumin da zai rufa masa baya a matsayin mataimakin shugaban kasa in sun ci zaben. An ce gobe da misalin karfe 11 agogon na Amerika misalin karfe 5 agogon Niger da Nigeria kenan zai fito ya ce ga wanda yake so su tafi tare. Kuma daga cikin mutanen da ake magana akan su akwai gwamnan jihar Indiana Mike Pence, akwai tsohon kakakin majalisar dokokin Amurka Newt Gingrich, akwai kuma gwamnan jihar New Jersey Chris Christie. Ita ma Hillary Clinton da ke takarar shugabancin kasar a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat an ce a makon gobe za ta ci ga wanda za ta ɗauka. Ita kuma wanda ake magana a kansu da watakila za ta ɗauka da ɗaya daga cikinsu sun haɗa da ɗan majalisar dokokin dattawa na Virginia Tim Kaine da kuma tsohuwa ko kuma in ce 'yar majalisar dattawa ta jihar Massachusetts Elizabeth Warren. Sai a samu da mace wato mata duka da shugabar da mataimakiya. Akwai kuma sakataren kwadago Tom Perez da kuma dan majalisar dattawa na jihar New Jersey Cory Blocker, sannan da sakataren wato gidaje na Amurka Julian Castro.
To sai mu ce Allah ya baiwa mai rabo sa'a. Masu sauraro abin da suke nan baki da cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma cin anjima da daddare za mu sake dawowa da izinin Allah. Yanzu a madadin shi Ali Mustapha Sokoto da ya ce an gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin sai injiniyan mu Mr. Skip Sisk. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a daidai wannan lokaci da gogon Najeriya da Niger da yake cewa wato 4 da kusan rabi ne na yamma lokaci ne kuma na shirin yau da gobe.